Sashen Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Talata 4 ga watan Afrilu. A cikin shirin za a ji cewa hukumomi sun yi tur da mummunan harin nan da aka kai jihar Kogi ranar Lahadi.
Duk wanda suke wannan ba su kyauta ba. Rashin biyayya ne ga jakada farin manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam san masu ci wannan watan Ramadan.
Za kuma a ji cewa a Najeriya shugabanni masu barin gado da masu jiran gado na shirin bayyana kadarorin su kamar yadda al'adar take. Kamar kowane hantsi na ranar Talata, yau ma Mahmud Ibrahim Kwari na tafa da shirin ƴan ƙasa da hukuma. Sula Barma zai shigo da sharhin jaridun Nijar. Za kuma a ji darussan azumi albarkacin watan Ramadan. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara a ƙauyen Hidni da ke arewacin Ukraine domin zagayowar ranar kubutarwa da kuma tunawa da fararen hula 400 da sojojin Russia suka tsare su a ƙarƙashin ginin wata makaranta tsawon kwanaki 27 kafin daga bisani aka kubutar da su. Hukumomin Russia sun zargi hukumomin leƙen asirin Ukraine da shirya kai wani harin bam a wani wurin shakatawa da ƙananan aikace-aikace na St. Petersburg Cafe da yake da ya halaka wani mai rubuce-rubucen yanar gizo na ma'aikatan sojan Russia da ke taimakawa mamayar da Russia ta kai wa Ukraine. Fadar White House ta faɗa a jiya Litinin cewa gwamnatin Amurka tana matsa lamba a kan sako ɗan jaridar nan na mujallar nan ta Wall Street Journal da ake kira Ivan Gershkovich wanda ake tsare da shi a ƙasar Rasha bisa zargin laifin asiri. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin New York inda ya shirya kwana da yammacin jiya Litinin a katafarin gidansa na Trump Towers kafin ya bayyana a kotu a yau Talata bisa tuhumar da ake masa karon farko da wani shugaban Amurka mai ci ko na da zai gurfana a gaban doka. Sai dai ba a san yadda zai kaya tsakanin wato idan Trump ya bayyana a gaban kotun ba. Sai dai lauyoyinsa sun ce lallai ba zai amince da aikata laifi ba akan tuhumar da ake masa na toshiyar dala 130,000 ga fitacciyar mai fina-finan batsan nan da kafin da aka yi zaɓe shi shekarar 2016 a zaɓen shugaban ƙasa bisa wata mu'amalar da ta taɓa shiga tsakaninsu shekaru 10 da ta shuɗe. Zargin da Trump ɗin ya daɗe yana musantawa. Jami'an da ke da masaniya akan wannan tuhumar sun ce a makon da ya gabata ne masu taimakawa shari'a suka tuhumi tsohon shugaban kasar da laifuka sama da 30. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Prime Minister Malaysia Anwar Ibrahim ya faɗa a jiya Litinin cewa ƙasarsa ta shirya ta shiga tattaunawa da Beijing akan takaddaman kan tekun kudancin China da ake ciki. China tana ikirarin baki ɗayan tekun kudancin mallakar ta ce wani ruwa mai muhimmanci wurin kasuwancin ƙasa da ƙasa wanda ake bi da kimanin kayan dala triliyan 3 a duk shekara. A halin da ake ciki ƙasashen Malaysia, Brunei, Filipino da kuma Taiwan da Vietnam su ma suna ikirarin mallakar wasu ɓangarorin tekun. A kodayaushe ta nan ne Amurka take bi da jirgin ruwan sojinta domin tabbatar da 'yancin zirga-zirgar ruwan ƙasa da ƙasa. Wani hukunci da kotun ƙasa da ƙasa ta yanke a shekarar 2016 ya ce ikirarin da Beijing ke yi ba shi da tushi. Sai dai China ta ce tana kan bakanta saboda ba ta yarda da hukuncin ba.
To a gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai babin rahotanni, inda za mu fara da martanin hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki suka mayar kan harin ta'addancin nan da aka kai ranar Lahadi a jihar Kogi. Mustapha Nasiru Batsari, gare ka.
Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta yi Allah wadai akan mummunan harin da wasu ƴan bindiga suka kai da ya halaka mutane da dama a jihar Kogin. A ranar Lahadin nan da ta gabata ne dai wasu ƴan bindigar suka kai harin a yankin Oganadibo dake cikin karamar hukumar Dakina a jihar Kogin, inda suka halaka jama'a da dama tare da jikkata wasu mutanen. Tuni dai gwamnatin jihar Kogin ta fitar da wata sanarwa dake yin Allah wadai da wannan ta'addanci. Mr. Kensley Fango shine commissioner labarai na jihar Kogin.
The Oganadibo community in Dakina local government area of Kogi state
yace gwamnatin Kogi ta yi Allah wadai da wannan hari, kuma gwamnatin na daukar duk wasu matakai da suka wajaba na kare rayuka da kuma dukiyar al'umma. Kuma tuni gwamnatin jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello ya bada umurnin tura karin jami'an tsaro a yankin dangane da adadin mutanen da aka rasa kuwa a wannan hari. Yace har yanzu a yanzu ba a tantance ba, domin kuwa jami'an tsaro na kan aikin tantancewar.
I may not be able to give you the number of casualties recorded because security agencies are currently doing a lot of investigations to ensure that the right thing is done.
A yanzu dai hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kogin ta isa yankin da lamarin ya faru domin bada agaji ga waɗanda suka jikkata. Suma dai al'ummar jihar Kogin sun yi Allah wadai da wannan hari a wannan wata na Ramadan da al'ummar musulmi ke gabatar da ibadar azumi. Alhaji Ayya Dallade Musa shine shugaban kungiyar Izala a jihar Kogin.
A wannan watan Ramadan mai furma wata ne na zaman lafiya, wata ne na biyayya, wata ne na ibada, ba wata ne na tashin hankali ba. Duk wanda suke wannan kuma ba su kyauta ba. Rashin biyayya ne ga kada farin manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don lokacin nan ne ya kamata a ce kowane musulmi a samu zaman lafiya. Zaman lafiya kuma mai sakaci, amma a ce wani yanzu zai tashi zai halaka mutane don wani abu na duniya, me zai faɗa a lahira? Wannan magana babu dadi musamman cikin wannan watan Ramadan. Muna fata wanda suka samu rauni da sauran abubuwa Allah sa kuma su wanye lafiya.
Jihar Kogin dai na fuskantar karin harahare na ƴan bindiga da ma masu garkuwa da jama'a, al'amarin da ke matukar buƙatar kulawa ta musamman domin shawo kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Tage da Mustapha, yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda ya shafi shirin bayyana kadarori da shugabanni masu barin gado da ko kuma dai labaran mu na kashi na biyu.
Ana ƙara samun damuwa tsakanin manyan sojojin Amurka da jami'an leƙen asiri cewa amfani da hare-haren kutsen yanar gizo da na Russia a lokacin yaƙi da take yi da Ukraine na haifar da wani sabon yaƙi na zamani, inda aka kawar da layi tsakanin fagen daga ta yanar sadarwa da fagen dawa na zahiri, tare da tunanin cewa duk wani hari zai iya zarce mizani. Maimakon haka, manyan jami'an suna gargaɗi cewa akwai yiwuwar abokan adawan Amurka su kalli kokarin da Moscow ke yi na kawar da Kyiv, kuma za su yanke shawarar cewa ba kawai suna buƙatar hare-haren haɗin gwiwa ta hanyar yanar gizo da dabarun soja kaɗai ba ne, amma harin yanar gizon ne na iya zama mafi kyawun zaɓinsa na farko. Wani babban jami'in tsaro ya shaida wa manema labarai yayin wani tattaunawa da ƙungiyar marubuta akan tsaro a ranar Juma'a da ta gabata, yana mai cewa aikin da Rasha ke yi a Ukraine dangane da wuce gona da iri a wannan rikicin ya kamata ya zama babban abin damuwa ga mutane da dama. A ƙarshe, a wani mummunan rahoto da aka fitar a makon da ya gabata, Babban Bankin Duniya ya yi gargaɗi game da tafiyar hawainiya da tattalin arzikin duniya zai fuskanta, wanda ka iya dawwama har zuwa goman shekaru masu zuwa, matukar gwamnatoci a duk faɗin duniya ba su yi amfani da abin da ya kira manufofin ci gaba masu ɗorewa. rahoton bankin duniya ya ce bunƙasar daukacin abin da ake da ke shigowa kasashe a cikin tsakanin shekarun 2022 zuwa 2030 yana kan hanyar sauka saboda da kashi wato da kimanin kashi 2.2 cikin 100 da ke zama ɗaya daga ɗaya a cikin ɗaya bisa biyu kenan na adadin abin da ya faru tsakanin shekarun 2000 da 2010. Ko da yake tattalin arzikin kasashe masu tasowa na karuwa amma akwai yiwuwar zai yi kasa da kashi 1 bisa 3 wato daga kashi 6 zuwa kashi 4 cikin 100 kenan a cewar rahoton da aka yi wa take rashin ci gaba na tsawon lokaci.
Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya kuma muna aikin gafara saboda tangardan da aka samu. Yanzu kuma bari a ji rahotanninmu na biyu ko rahotanmu na biyu wanda ya shafi shirin bayyana kadarori da shugabanni masu barin gado da masu jiran gado da kuma tsarin da ake bi da kuma dai muhimmancinsa. Madina Dauda gare ki.
Bayyana kaddarori ga dukkanin masu mukamin gwamnati wajibi ne kuma hukumar da'ar ma'aikata ta ce a shirye take za ta fara ba su form domin su bayyana kaddarorin su kafin ranar 29 ga watan Mayu na wannan shekara da wa'adin aikin su zai kare. Waɗanda za su karbi wannan form din sunan shugaban kasa Muhammadu Buhari da mataimakin sa Professor Yemi Osinbajo da gwamnoni 28 da ministoci 44 da hadiman su ƴan majalisar dokokin kasa da na jihohi da shugabannin nan hukumomi kamar yadda aka tsara. Masanin kundin tsarin mulkin kasa Barista Mai Nasara Umar ya ƙarin haske akan lamarin.
A karkashin sashe na 172 zuwa 209 na tsarin mulkin Najeriya an ba da wajibcin cewa dole ne ofisoshi waɗanda suke tun daga masinja har zuwa shugaban kasa dole ya biyayya ga wannan umarni, dole ya cika. Tun daga masinja duk wani wanda yake yana ansa koda naira 1 ne daga arbitral malam gwamnati tun daga shugaban kasa zuwa ministocin shi zuwa permanent secretary zuwa ambassador zuwa waɗanda suke manyan rike da mukamman sassa na gwamnati zuwa gwamnoni zuwa ƴan majalisa zuwa commissiononi zuwa shugaban karamin hukuma kansiloli har da ma'aikata masu ɗauka albashin wata duka kowa da kowa wannan doka ta shafi shi karkashin horo na sashen 172 zuwa 209.
Idan bayyana kaddarori a lokacin kama aiki da kuma lokacin da wa'adin aiki zai kare na da amfani ga ma'aikaci da kasar, menene tasirin yin haka tunda mafi akasari ba abin dokar. Masanin harkokin siyasa kuma malami a Jami'ar Baze dake nan Abuja Professor Usman Muhammad ya nazari cewa
wajibi ne mutane su san cewa kudade na mutane alhakin su ne, sannan kuma an bada amana ne. To cikin ikon Allah wasu abubuwa da yawa za su canja a hankali in aka samu masu canjin. Ana iya samun mutum daya a wuri wanda aka yadda da shi cewa zai iya canja al'amari amma kuma za iya fin karfinsa saboda akasarin mutane a kasan ba gaskiyan suke so ba, kuma rashawan suke so, danniyan suke so, cin hanci suke so, da kuma wasu ɗabi'u irin nasu na kasan. To haka Allah yake ɗauko shugabanni yana ɗorawa a kansu.
Shi kuwa ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya tsokaci cewa
wannan dai tsari da ake yi na a ce a bada wani kadararka da lokacin da ka soma aiki da lokacin da baka soma ba, da duk wasu tsarika da yawa da ake yi har ma na kafa EFCC da ICPC da bin siyasar wato rashawa da ake yi a shugaban kasa ya ce zai zo ya yaki rashawa ya zo ki gama karuwa ta yi da sauransu. A gaskiya abu ne wanda yana cikin abin da za a iya cewa ginin kasar da aka yi yana cikin suminti da bulan da aka yi amfani da shi aka gina kasa, kuma idan ba koma aka yi gyara a wannan wurin ba za a ci gaba da samun matsala.
Haka nan ma abin ya shafi shugabanni da ke shirin shiga office amma ya zuwa yanzu suna da sauran watanni 3 su bayyana kaddarorin nasu. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Dan kasa da hukuma
sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, antum uke tushen lalaci roko da bara da kuma sanki na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanki
masare assalamu alaikum barka da kasancewa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar
babu abin da ya tada mu hankalaka hankali baka matsaro
mu samu tsaro da zaman lafiya mu koma gidajen mu inda iyalan mu ya kasance muna kiyo muna kasuwanci
abin da muke bukata na farko tsaro na biyu muna bukata ilimi na uku muna bukata yadda ake fama da tsadar rayuwar nan su tausaya mu talaka
yawan dabbobin namu ana samu amfani sosai to haka ya kamata mu gane amfanin mu radiya tunda mu ma yan kasa ne kamar kowa
yau shirin na dauke ne da bayanan yan Najeriya mazauna yankin kudu maso yammacin kasar game da abubuwan da suke sa ran samu daga sabbin gwamnatocin da aka zaba a kwanakin baya a daga cewa
Amerika akwai wasu yan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su daga gaggawa
madalla Masuware yayin da makonni kalilan suka rage a rantsar da sabbin shugabannin da za su ja ragamar gwamnatoci a Najeriya bayan kammala babban zaben kasar ƴan Najeriya na ci gaba da bayyana abubuwan da suke sa ran gani a matakan gwamnatin tarayya da na gwamnatocin jihohi da za a girka nan gaba filin ƴan kasa da hukuma ya leka yankin kudu maso yammacin Najeriya inda ya zanta da ƴan arewa mazauna can dangane da muradinsu ga sabbin gwamnatocin da za a kafa a ranar 29 ga watan Mayu na gobe idan Allah ya kai mu Hassan Umar Tambol shine wakilin sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Badun na jihar Oyo ya kuma tattauna da ƴan arewa mazauna can game da wannan batu
a halin yanzu dai an kammala zabubbukan gwamnoni ƴan majalisun jihohi da na tarayya tare da zaben shugaban kasa a Najeriya sai dai dan abin da ba a rasa ba to komai ƴan Najeriya suke bukata ga sababbin shugabannin da aka zaba ga wasu ƴan Najeriya mazauna jihar Oyo Najeriya ga abin da suke bukata game da sababbin shugabannin
sunana Abubakar Dangirengero shugabannin Najeriya abinda muke fata gare su tsaro Najeriya babu tsaro babu ilimi babu hanyoyi ga mutane tsaro babu shi an tuta ma mutane da yawa na Najeriya cikin dukiya dukiyoyin da anka hana aka raba mutane da su abun yayi yawa an kuma kashe mutane da yawa haka tsaro muna bukata ta ga sabon gwamnati mai shugaba tattalin shigowa hanyoyi babu ɗan ka zo sai ka yi jinya jikinka tsakaninka da kai da inda za kana ɗan ka dawo sai ka yi jikin ka tsakanin arewa da kudanci an ka zo ka sauka ga gari sai ka jinya jiki in saboda babu hanya sun yi ramu babu hanyoyi gwamnati ba ta yi ko kuma ko ta ba da kwangila bayan an canye kudi ba yi ba
ta wace hanya kuke neman wannan tsaro
to ta gwamnati ta sama ta Abuja
wata kana nan shugaban kasa ke
a shugaban kasa da kuma gwamnonin ai har da gwamnoni da shugaban kasa shi shugaban kasa shi ababa amma gwamnonin har da su don an wani gwamnati ya sa yayi sako abin na wuce wuri don shi ya kawo wannan sakacin shi ya kawo wannan lalura ta wahala mutane amshe musu dukiya a wace su a gidajen su
suna Garba Muhammad
an yi zaben sababbin shugabanni waɗanne irin ayyuka kuka san waɗannan shugabanni su muku
abubuwan da muke so su mu da suna da yawa kana akwai ayyuka nan da ake yi na ci gaba ga ƙasa kowa ya san da su wanda yake duk mutumin da yake zai fito zai takara akwai abubuwan da alƙawarin da yake dauka don yana so yake zan muku abubuwa wanda yake kuma da kanku za ku gane kun samu gwamnati kar a yi mana irin alƙawarin na baya don gwamnati baya ita duk wanda dan Najeriya in dai zai zama kai shi adalci bai ga abubuwan alƙawarin da an kai ba don ai kamfe da tsaro-tsaro kuma babu sai lalacewa irin yanzu ayin tattalin cewa za a talaka zai gani a kasa talaka ko ya ga mugun abu a kasa don talaka ga abin ci gaba ba tsakani da Allah yanzu talaka kai kake da kuɗinka ka je ka sa su a banki wai sai in za ka je ciro a sai ka sai wani ci gaba ne kai kake da kamar miliyan 10 ko miliyan 5 a zo wai ka zo a ce a baka 5,000 ko 6,000 wai yanzu na an fara ba da 20,000 to kai da kake da mai zakkuwa ya so saniya ga mutumin daji ko da je so wace ga mutumin ƙauye ka zo da 20,000 mutumin da yake gari su ma babu sabis ya za ka yi ka tura mai kuɗi kaga nan a takaice talaka bai ci gaba ba aici mu babu abin da ta damu talaka hankali ba kamar tsaro kuma talaka babu abin da yake so in lai tsaro don kudin gwamnati da mana mai aikin gwamnati ne to kai mutumin da yake zanni lafiya da yake zuwa noma sai ka noma abinci katon banza ya zo yace ba za ka dauka ba sai ka biya shi haraji kuma shi ba gwamnati bane kuma wanda gwamnati ta san inda aka yi abubuwan nan mafi yawa duk wanda a cikin Najeriya in zai faɗi gaskiya akwai garuruwan da yake suna ji sun noma abinci ya kai daidai su cire amma yan sa da su hana mu cire kuma ina gwamnatin take ba ta san da wannan
abubuwan ba.
Halin yanzu kana sa ran cewa waɗanda sababbin shugabanni da aka zaba a Najeriya, kama da shugaban ƙasa da gwamnati da sauransu da ƴan majalisa, za su cika alƙawarin da suka dauka muku?
Muna mu kyakkyawan zato, kuma muna musu fata Ubangiji kada Allah sa su mun alƙawari irin wannan waɗannan baya. Muna musu fata Allah sa alƙawarin suka dauka masu cikawa na. Ba mu fata a ce wata gwamnati ta tawo a ce gombogar ta wuce. Allah ya sa gwamnati da aka zaba ta yi wacce albarka.
Kan koka bar talakawan ka a cikin yunwa da zaman buka, ko yawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka, kowa ya gani zai zage ka, lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka, ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka, mun kudai don aikin talaka.
Ni Alhaji Abu Maga,
me kuke bukata ga waɗannan sababbin shugabannin da aka zaba yanzu?
Shugabanni muna son su yi mana adalci, mu samu tsaro da zaman lafiya, mu koma gidajen mu inda iyalanmu ya kasance muna kiyo, muna kasuwanci, muna yin yadda muke so. Shine muke neman alheri gare su don Allah su ba mu gudunmuwa bisa ga zamantakewar mu da mursu.
A can baya kana cewa shugabanni kamar ba su yi muku adalci ba. A wani fanni ko wani sashe ne kake ganin shugabannin suka shuɗe sun kasa?
A fannin da zama hulɗa, gonakin mu da gidajen mu duka ba su mara adalci a kanshi ba, saboda mutum na son gidansa ba zai zauna ba, mutum na son gonar shi ba zai noma ba, saboda rashin tsaro, saboda bamu da tsaro gaskiya tsakanin da Allah. Yanzu kamar irin Zamfara, Kebbi, Sokoto, gaskiya akwai matsalar tsaro. Dukkan abin da mutum zai samu ya kasance baya gidansa ko baya noman gonarsa, abin da zai ci ya kasance ya mai karanci, akwai matsala gaskiya. Har yanzu tsaro muna da karancin shi sosai, muna da karancin tsaro sosai, amma muna fatan Allah shi kawo mana doki mu samu zaman lafiya.
Sunana Abdullahi Yauri. Abdullahi, an zaɓi babban shugabanni, me kuke nema, kuke so ku gani ga waɗannan sababbin shugabanni?
Fatan mu dai a gare su wanda muka zaba, muna musu fatan Ubangiji Allah ya ba su ikon ya mana adalci. Amma ayyuka abin da muke bukata, na farko tsaro, na biyu muna bukatar ilimi, na uku muna bukatar yadda ake fama da tsadar rayuwar nan su tausaya mu talaka. Talaka yana cikin ukuba, domin irin halin da talaka yake ciki yanzu, ko asibiti mutum ya je in ya duba yana ganin irin halin da mutane suke fama da rashin kuɗi da rashin babu a samun kashi din nan kasuwan ne ba kashi. Don haka muna neman sassaci, Allah ya mana sassaci ci shugabanni su yi mana adalci. Sadda lokacin da Buhari ya zo, muna cewa muna jin daɗi, Buhari ya hau, Buhari ya hau, za mu samu canji. Sai ya kasance mun samu canjin da ya zamanto hayyalinka waccan tsadar rayuwa da muke fama da ita. Misali, a lokacin ana sayar da shinkafa kamar naira 7,500, an waye gari muna sayar shinkafa 25,000. Ana sayar da taliya naira 150, mun waye gari muna sayar taliya 470. Muna sayan ororo naira 500, sai mu fowa muna sayar lita ororo naira 1,200.
Idan muka bar matakin ƙasa muka dawo a matakin jiha, anan jiha Oyo, kamar shugabanni suna muku abin da a daidai?
Nan shugabannin jihar Oyo gurgudu suna fatantawa, dai idan ka duba makarantun nan su, za ka ga makarantun nan su na gwamnati ba a biya. Yawanci ɗan takardun da ake ba yara bai wuce a ce su karɓo 300 ga uwayensu, wasu takardu da za su ci gaba suna amfani da su. Amma duk wani abubuwa da makaranta ke yi sukan yi mana, inda ba private ba ce, makarantar gwamnati kyauta ne.
Kuma ba tare da la'akarin cewa ku ba ƴan asalin jihar Oyo ba ne?
Babu bambanci, ba su da bambancin da suke mana ɓangaren wasu bibi cewa addini ko kuma ɓangarancin ƙabila. Babu. Don haka muka tsaya muka dage, ko a zaɓe mun zo wajen zaɓe, kuma mu nuna bambanci ba mu nuna koyi, mun yi zaɓe wanda muka ga cewa ya cancanta ne.
Sunana Magaji Dan Malam Gada Wande.
Kai makiyayi ne?
Wurin insha Allah.
Me kuke so wannan sabuwar gwamnati ta dawo karo na biyu ta yi muku a nan jihar Oyo?
To alhamdulillah, abin da muke bukata yana da yawa, sai dai mu faɗi kaɗan. Na ɗaya dai muna neman tsaro ga mu makiyaya saboda dabbobinmu da sauransu. Sannan muna nema a yi muna burtulla, sannan muna nema a yi muna irin wuraren da ya zamanto makaranta, saboda ƴaƴanmu yanzu gaskiya muna so. Yanzu ko ana so yau dan shi ya ilimi, saboda ilimi da asibiti kaga yana amfani da kowa da kowa. Allah insha Allah. Dam muna bukata ai muna dam, muna bukata kuma a sa muna sololi haske inda ya zamanto dabbobin mu, inda rai maciuci ko zai shigo iya ko sololi ana iya haskakawa a gani. Shine muke bukata a taimaka muna don Allah ai muna.
To kun muke yaya a nan jihar Oyo, kuna da yawa, ba ha ganin cewa idan kuka ce ai muku duk waɗannan abubuwan da kallisu ba za su wa gwamnati nauyi?
Ina ba su ma gwamnati yawa, ai ko mu muna da kayan ci gaba, domin muna da kasunan jihar Oyo da suke da amfani da waɗanda ya zamanto ko ina akwai kasuwanni karori karori, kuma karorin nan ana samun amfani gare su. Mun ga in sasaniya za ta shiga za a karbi 500, in za ta yi to za a karbi 1,400. Kaga ko su ana samun ci gaba gare su, yawan dabbobin namu ana samun amfani sosai. To haka ya kamata mu amfana ga kasuwannin nan, mu gane amfanin makuradiya, tunda mu ma ƴan ƙasa ne kamar kowa.
To Allah ya kyauta kuma ya tabbatar da muradi. Masu ware da haka shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau ya kammala, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki, musamman Hassan Umaru Tambuwal, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A kasa duka mai mulkin kanta.
A gaishe ka ga sharhin jaridun Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta mai da hankali a game da ayyukan da shugaba Muhammad Bazoum ya gudanar a yayin da ya cika shekaru biyu da tsare karagar mulki a ranar 2 ga watan Afrilu. Jaridar ta ce fannin ilimi na daga cikin fannonin da shugaban kasa ya fi baiwa fifiko a tsarin ayyukan da ke kunshe a program dinsa na Renaissance Act 3. Saboda haka a tsawon shekarun nan biyu na wa'adinsa na farko ya fara da gina dakunan karatu sama da 2500 tare da bayar da kulawar musamman ga karatun yara ƴan mata, yayin da a dai bangare malamai ke daukar horo don ƙara samun gogewar da za ta ba su damar koyarwa cikin kwarewa da sanin makamar aiki. Jaridar Lanketer na cewa talaka na shan azaba a sanadiyar hauhawar farashin kayayyakin abinci a wannan lokaci na azumin watan Ramadan, duk da alkawalin sassauta farashi da ƴan kasuwa suka yi a tantaunawarsu da ministan kasuwanci Alkash Alhada. Jaridar ta ce daga farkon watan Ramadan kawo yau farashin kayan abinci na tashi a kowace safiya, lamarin da ya sa kayan kwalam da na dan abin kusa da baki suka gagari masu karamin karfi a yayin da talauci da fatara suka addabi jama'a a wani lokacin da rashin matakan gwamnati ke kara jefa talaka cikin kangin rayuwa. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce gwamnatin jamhuriyar Niger da tarayyar Turai sun jaddada aniyar ci gaba da bada gudunmuwa a ayyukan daukar dawainiyar ƴan gudun hijirar da aka maido daga Libya a karkashin Projet ATM 2022-2024 wanda hukumar UNHCR ke da alhakin tafiyar da shi ta hanyar baiwa irin waɗannan ƴan gudun hijira da mutanen da aka maido daga Libya agajin gaggawa da matakan basu kariyar da dokokin ƙasa da ƙasa suka tanadi da kuma samar da kyakkyawar fahimta a tsakanin su da jama'ar garuruwan da aka girke su, wato Yemai, Hamdallahi da Agades. Mu karkare da jaridar AIRFO da ke cewa jami'an tsaron Garden National sun kama wasu gaggan barayi da suka addabi jama'a da satar motoci a gundumar Cerozenin ta jihar Agades. Jaridar ta ce dubun waɗannan barayi ta cika ne bayan da suka arce da wata mota akan hanyar Arlit zuwa Tagaza a ranar 1 ga watan nan na Afrilu. Faruwar lamarin ke da wuya jami'an Garden National suka bi sawu, inda bayan wani lokaci na musayar wuta daga bisani an cafke waɗannan barayi dauke da motoci kimanin 2 da suka sata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaishe ka ga darussan azumi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا تاري dawanku Ahmad Tijjani Usman Nuh Sharbutu wanda yake Yamai da malam a wancan masallacin sa da yake yayi shi a Joma, shine wanda yake ba da sallah a wurin. To naji da wannan watan azumi Ramadan abinda ke ya kamata mu koyi mu yi ta'adantu da wa'annan halayyan nan shine mu yi kokari mu sa tsoron Allah gaba, kamar yadda manzon Allah ke ce muna da Allah ya ce muna la allakum tattakun, kaga nan ya nuna mana tsoron Allah. Shine manzon Allah ke ce muna wani abu ne tsoron Allah. Tsoron Allah shine me? Imtisalul awamir, shine kamanta horo na Allah. Waji sinabin nawahi da nisanta ababa na hane-hane da yake Allah subhanahu wataala ya hane mu fi zahiri a fili wal batini da boye. To mu yi kokari ba wannan azumi kurum za mu ji tsoron Allah ba. Tsoron Allah ana son shi ko ba yaushe ga bawa mu'mini ya zamo tsoron Allah na tare da shi, saboda tsoron Allah shi ne kai bisa kan komai. Kuma shi wannan azumin watan Ramadan yana ba mu darasi babba. Wani irin darasi ne? Za ka fahimci yanda yau rayuwa yake, yanda halin yunwa yake, yanda halin kishirwa yake. Yana ƙara mana tausayi. Sai da manzon Allah mai tausayi ne. Yau kana nan, wani bawan Allah ya leko ya ce maka wallahi yunwa nake ji, to kai ma ai ka jarrabi azumi kaga yanda yake. Shi yasa ka tausaya masa ka bashi. Kuma shi wannan azumin watan Ramadana a darasin da yake bamu yana nuna muna kulawa da bautan Allah.
kada ya zamo cikin azumi ne kurun za a gamu ba mu wasa da safe da yamma da rana da daddare a ce kurun muna kulawa da ibadu a'a bayan ma an gama azumi mu yi kokari mu dore bisa kan wannan bautan Allah
to da fatan an amfana masu sauraro amana afuwa ba labarai a takeice nan muka kawo ƙarshen shirin mu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Solomon Abu da kuma engineer mu na yanzu Jonas ni Ibrahim Salamu Sigarba ke cewa kasance lafiya wassalam.